الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاتر غوتر ربيع الثاني shekara ta 1444 daidai da 13 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 a cikin karatu littafin Mabahis fi Ulum al-Qur'an na Manna al-Kaptan Allah ya rahama gare shi zamu tashi gabar da malam ya kira ta da ma'anar wahayi ma'anar wahayi yace yuqalu wahaitu ilayhi wa awhaitu ilakal izakal lamta wa matu fihi an gairi a larabce akan yi amfani da kalmar wahaitu ko awhaitu idan kai wa mutum magana da abin da kake boye waninsa kake bance shi da wani sirri wanda banda shi ba wanda ka ga yawa a boye al-ilamu sirra kasar da shi a boye to akan kira shi da wahayi a larabce wal wahyu al-isharatu sariya sannan wahayi yakan zo da ma'anar nuni cikin gaggawa وذلك يكون بالكلام على سبيل الرمز والتعريض والنون يكن كسانتي تهنير مغانا كودا مغانا تهنير نوني كوجرواي وقد يكون بالصوت مجرد يكن كسانتي دمريا باتاردا نوني با وبإشارة ببعض الجوارح yakan kasance nuni da wasu gabobi wasu daga cikin gabbai to inda ya zama na wani sako aka bayar da wannan nunin kuma ba tare da wani ya sani ba to akan kira wannan al-arabci da sunan al-wahayi yace wal wahyu masdar wahayi masdari ne ومادتل كلمة تدل على معنيين أصليين كما توشن كلمة ينا توكر أيام معنوني بدايبيو ونكوة معنى معنى تأسلي قوانا كلمة هما معنون سوني على خفاء بويا والسرعة دكما قاقاوا أصل كلمة وحا كو أوحيتو كو وحيو tana ba da jujjuyawar da za ta yi a cikin jumloli to ba za ta fita daga cikin ɗayan waɗannan ma'anoni guda biyu ba ko dai tana nuna buya ko kuma gaggawa waliza kila fi ma'anahu shi yasa a ma'anar wahayi ake cewa ma'anarsa al-i'lamul khafi as-sari' الخاص بمن يوجه إليه بحيث يخفى على غيره نكتي ما هو الوحي تزاتي ما أنس إصطلاحا الإعلام الخفي سنروى أبوي السريع كما تكين غاغاوا الخاص وأن سنروى دتكي بانتا biman yuwajjahu ilayhi ga wanda aka fuskantar da wannan sanarwa zuwa gare shi bi haisu yakhfa ala ghairihi ta yanda wannan sanarwar za ta buya ga waninsa shi kadai ne zai sani wa hadha ma'na al-masdar wannan shine ma'anar masdarin wato wahayu din ويطلق ويراد به الوحي اي بمعنى اسم المفعول كما اكن يي امفاني ده كلمه wahyu tana tazo da ma'anar maf'ul, wato abinda aka yi wahayin ya zuwa gare shi. Wa hadha kitabun aw anzalnahu ilaik, wa hadha zikrun, shi ma anzalnahu ne ko. To wal wahyu bi ma'anahu al-lughawi, wahayi a ma'anarsa a larabci yatanawalu, yakan ɗauki ɗayan ma'anoni guda biyar, yakan zo da ɗayan ma'anoni guda biyar a larabce. Yakan zo da ma'anar al-ilhamu al-fitri lil-insan, kimsawa ta ɗabi'a ga ɗan adam. Allah kimsawa ɗan adam wani sani ko wani umarni ko wani hani a sanar da shi a ɗabi'ance, ya ji shi kuma ya aiwatar. Kal wahayi ila ummi Musa, kamar wahayi da aka yi zuwa ga babar annabi Musa, da Allah ya ce wa ohena ila ummi Musa an ardi'i fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin. Wannan wahayi da aka yi mata wahayi ne na ilhama, ba mala'ika aka turo mata ba. Jin ma'anar maganar ta yi a jikinta, kuma ta sami yaqini a ranta cewa wannan maganar ba waswasi ne daga shaitan ba, wahayi ne, magana ce daga Allah. Allah ya ce muka yi wahayi, wato muka kimsawa mahaifiyar annabi Musa dabarar yadda za ta kubutar da shi daga masu yanka jarirai. Aka ce ki ci gaba da shayar da shi, ki kwantar da hankalinki, amma fa idza khifti alayhi, in kina jiye masa tsoron za a zo a kama shi a ce za a yanka shi, falqihi fil yam, ki jefa shi a ruwa. To wata aya sai tuna, ba kawai ɗaukar su za ta yi ta tsillima shi a ruwa ba, a faji alihi fittabuti falyulqihil anqizu fihi fittabuti, kije ki sa shi a cikin akwato, shi akwatin faqizu fihi fil yam, kije fa shi a cikin ruwa. Ya khuzuhu aduwwan li wa aduwwan la, wani maƙiyina kuma maƙiyinsa shi ne zai ɗauki wannan akwatin. To kaga in ba ilhama ba, mace da take da tsananin uwa da take da tsananin san ɗanta, kuma ɗan a lokacin da yake tsumman gunya, kuma kashe ‘ya’ya ake a wannan lokacin, akwai wasu suna farautar da an haifi ɗa namiji, kawai a kama shi a ƙwace shi daga hannun uwarsa da ubansa a je a zabbaha shi. To gashi ta haifi ɗa namiji, a kuma lokacin da ake yin wannan ɗin, kowane lokaci makasan nan za su iya zuwa su wafci ɗan nan su je su yanka shi. Sai ta ji a ranta an kimsa mata cewa ta sa shi a cikin akwato, ta rurrufe akwatin yadda ruwa ba zai shiga ba, ta kuma jefa shi a cikin ruwa, kuma aka ce wani maƙiyinsa ne zai ɗauke shi. Ya khuzu aduwwan li wa aduwwan la, wani maƙiyina maƙiyinsa ne zai tsinci wannan akwatin. Amma aka ce ta kwantar da hankalinta, inna radduhu ilayki, za mu dawo miki da abinki, za mu dawo da shi wajenki. Nan gaba kuma waja'iluhu min al-mursalin, za mu sanya shi daga cikin manzanni. Shi ne malaman tafsiri suke cewa wannan aya tana da balaga sosai, ta kunshi umarni biyu da hani biyu da bishara biyu. An ardihi, ki shayar da shi. Fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam, umarni biyu kenan, ki jefa shi a ruwa. Hani biyu wala takhafi, kada ki ji tsoro ba abin da zai same shi wala tazani ki daina wata damuwa ki kwantar da hankalinki hane biyu bishara biyu inna radduhu ilayki zamu dawo miki da shi sannan waja'iluhu minal mursalin zamu mai da shi cikin manzani zamu sa shi cikin manzani to shikenan sai ta jefa shi to kaga idan ba ilhama ba wani ganganci ne zai sa mace uwa ta daudanta ta jefa a ruwa dan ya kubuta ai din mutuwa ce dai kuma karar an gaya mata an sanar da ita wanda zai tsinci dan nan makiyin Allah ne makiyin shi wannan dan kaga kawai amma sai aka ce mata kai ki ji tsoro dan makiyin ya dauke shi kan ranki ya baci zamu dawo miki da shi to tsananin imani sai ta je fadan a ruwan ta jira yi ikon Allah da yana ruwa yana ta jan akwati yana janta yana jan akwatu a hankali a hankali a hankali sai gidan Fir'auna saboda Isa ya sa an ja masa ruwa ya shiga haffadarsa kikenan faltaqatahu ali fir'aun sai yaran fir'auna suka tsinci akwati ga wani akwati ne yana ta tahowa ana budewa sai ga jariri sabon haihuwa kikenan abin ne ma ya samu irin su dama ake nema a kashi amma sai Allah ya sa kaunarsa kuma a zuciyar matar Fir'auna. Fir'auna ya bada umarni a kashe shi sai ta ce la taqtulu asa ayyan fa'ana aw natakhizahu walada. Kar a kashe shi. A bar shi mu rene shi. Zai mana amfani mu mai da shi bawa kawai wannan da ganinsa za a yi bawa ne kaza da kaza. Ba ka ma dai mu bar shi ma kawai mai adopting ɗinsa ya zama ɗanmu tunda an ce ita ba ta taɓa haihuwa ba. To dai saboda Allah ya riga ya ƙaddara shi mai kashe ‘ya’yan kuma shi zai reni wannan ɗan. Kuma duk kisan da yake yi ya ta yi don kada a zo kan shi kada Annabi Musa ya rayu. To da yake kana taka Allah na tasa. In Allah ya ga dama shi yadda ya tsara haka yake sai Allah ya kaddara to kai Fir'auna da kake kashe ka karkashe ‘ya’yan mutane ba kai raba dalili don wai kada ya zamana cewa Annabi Musa nan an haife shi ya rayu ya zama abin da aka yi hasashen zai zama to kai ɗin nan kai za ka rene shi. Kai za ka rene shi. Wanda aka ce to a nemo masa wacce za ta shayar da shi. Duk matar da aka kawo ya ƙi karɓa, duk matar da aka kawo ya ƙi karɓa. Ita kuma sai take ta bibiyar labari ko yanzu a wani hali yake, ko yanzu ina akwatin yake. Sai ta ce da yar Annabi Musa qussi ki bi diddigi, ki bi labari, ki bibbike shi shiga gari, ki ji ya me ake ciki. Shikenan fa ba su rabi an zunubin tana shiga sai ta ji ana maganar ai an tsinci wani akwatu da jariri da waye tunda mace ce sukan shiga su fita gidaje ko wala ka sai ta shiga daga nesa sai ta hango shi ta tabbatar kaninta ne yanzu ba maganar shawara ya za a yanka shi ake ba neman wacce za ta shayar da shi ake an gama wannan maganar. Matar Fir'auna ta ce tana son sa. Fir'auna ya yarda kuma. Ana nemo kuma Allah ya haramta wa duk wata mace ya karɓi nononta. Wa harramna alaihi al-maradi'a min qabl. So da haka sai ta zo ta ce hal adullukum ala man yakulu ahli baitin yakulunahu lakum wa hum lahu nasihun. Bana nuna muku ko za ku yarda ni na gwada akwai wata mata aka ce a to ya aka yi ta samu no ta ce eh to ai ba yanka yaya ake ba sai ta yi tauriya ta ce ai yanka yaya ake an ta haihu kuma an yanka dan nata akwai nono a tare da ita shike aka ce maza maza ke tafi ki je ki kawo ta nan da nan cikin murna ta taho ta gaya mata aikin ji yadda Allah ya tsara al'amarin alƙawarin ina rado aka je aka yanka mata albashi irin na shugaban ƙasa Fir'auna ya yadda ɗansa ne ka san ku albashin da zai yanka wacce za ta sha masa da ɗa ai ba kaɗan ba ne aka je gidanta aka ga yadda take aka yi cike-ciken fama-famai da alƙawari da komai zai to shi kenan je ki kawai tafi da shi aka rinka ka mata sha na wani arziki tana shayar da ɗanta kuma ana biyanta cikin kwanciyar hankali ba wata fargaba za a zo a yanka shi aka yaye shi aka maida shi ya ci gaba da reno shi Fir'auna shi kuma nan da niyyar kamar yana zuwa ne wajen wacce ta shayar da shi ko wasa ta shayarwa yana zuwa ya zo ya dan gaishe ta ya mata alheri har sai da ya shekara kaga wannan tsoron an kauda shi sai da ya shekara wajen 30 a rayuwarsa to sannan kuma Allah ya kaddara zai bar garin abubuwan da suka faru a wajen dawowa kuma ya zama manzo shi ne Fir'auna bai mance ba da ya zo ya ce shi manzo ne sai goranta masa ya ce alam ni rabbika fina walidan walabista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min alkafirin ba mu ne muka rene ka ba kana dan karamin yaro har ka girma muka yi maka rai amma da ka tashi ka saka mana da abinda bai kamata ba kai aika-aikar da kai ka zo ka kashe mana mutum kana cikin butulaye wa anta min alkafirin kai mana butulci shine shi kuma ya bashi amsa ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il dan ka yi min wannan alhairin shekara nawa kai kuma kana azabtar da dangina iyayenmu da kakanninmu nawa ka kashe nawa ka azabtar dan kawai a cikin ka yi mugunta 99 ka yi alheri kwaya ɗaya shi ne har za ka goranta kai ya kamata ma ka buɗi baki ka ce wai mu ka yi mana wani abun alheri kwatanta da sharrin da ka yi mana kuma cewa da kai na kashe mutum ne waye ai ba da gangan ne ba fa'altu ha'izan wa ana min adh-dhallin kuma ban zama annabi ba a lokacin ballantana ka ce annabi ya yi kisan kai ai ban zama annabin ba kuma bisa kuskure ne kuma na san muguntarku ko ba ku da ba tsaya za a yi bincike kisan ganganci ne ko na kuskure ba shi sa na gudu kawai da an kama ni cewa za a yi a kashe ba shari'a adalci za a yi ba fufarartu minkum lamma khiftukum da na ji tsoron sharrin ku shi ne na gudu to habali rabbi hukuma waj'alni minal salihin minal mursalin to ya fahimce shi wannan din da yake gudu kuma yanzu gashi ya zo da wata mu'jiza da ba yadda zai yi da shi ba zai iya kashe shi ba zai iya kama shi ba shine hikimar wannan mu'jizar sanda da hannu yana wurgar da sanda sai ta zama su'banun mubin katon kumurce murgujejen muce kowa sai ya firgita sai hankalinsa ya tashi mumine ne kaɗai suka ga wannan mucejin ba sa firgita sannan ya sa hannunsa ya yi haka sai ya zama kamar cocilan yana dallare idan mutane sau da aka duk sanda annabi Musa ya shigo fadar Fir'auna a tsorace Fir'auna yake ba zai iya masa kwari ba Allah ya yi masa ya ba shi wannan kariyar shi sa ai da ya ce wa akhafu an ya katulun wa lahum alayya zambun akhafu an yaqtulu nayi musu falafi ya ubangiji ina jin tsoran kar su kashe ni Allah ya ce kalla sam wannan magana kawa bata taso ba inna ma'akum mustami'un muna tare da ku muna sauraro muna ji muna gani duk abin da zai fara akan idan mu zai fara ba za su yi muku komai ba to mahallin shahid dai wannan sanarwa ko wannan umarni da Allah ya bawa ita mahaifiyar Annabi Musa ilhama ce amma Allah ya amfani da kalmar wahayi wa auhayna ka san shi Ibn Hazm da ake maganar shin mace za ta iya zama annabiya ko ba za ta zama ba sai ya ce eh za ta zama kuma an yi ma mata annabawa ya ce babar Annabi Musa annabiya ce ina dalili ya ce wa auhayna ila ummi Musa sannan Maryam ce ita ma annabiya ce fa arsalna ilaiha ruhana fatama sallallahu alaihi wa sallam duk annabawan ba jibril yake zuwa wajen su to ita ma jibril ya zo wajen ta matar annabi zakariya ce eh a su kenan ko su biyu ne ce da ai wahayi aka yi musu sai ka ce to in ka ce ya kafa wujane da ya ake a zama annabi ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fa yuhiya bi idnihi ma yasha ko dai ai masa wahayi ko a aiko manzo da sifan mutum to wannan an mata wahayi wannan ko manzo ya zo wajenta da sifar mutum shikenan sai ka ce masa to sai ka ce kudan zuma ma ya zama annabi wa auha rabbuka ila an-nahl an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min al-shajari wai ma yare shi shi kuma sai ya ce to ko kuma ku tabbatar min bayan mutane Allah ya maida wasu halittu manzanni sai ce kudan zuman annabi ne shi kun gane wayansa ya ce duk wanda aka yi wahayi sun zama annabawa sai aka ce masa to ai gashi an yi wa kudan zuma wahayi sai ce to ai ne ina maganar mutum nake nufi duk mutumin da aka yi masa wahayi ko aka aika masa jibrilu to ya zama annabi ku tabbatar mun kudan zuman mutum ne sai in ce shi ma annabi Ibn Hazm yana da kaifin basira yana da abin nan kware da gaske shi ma ya kawo ce su ma nan guda uku da annabi mala'ika ya zo ya gwada su ma da annaba ne ta ma dai maganarsa dai duk koyaushe dai aka zo Ibn Hazm ko an ba shi amsa ko ba a ba shi amsa ba cewa ake a rabu da maganarsa wani lokacin ba shi amsa yana da wahala yana da wahala kuma yana da zafi shi yasa Ibn Taymiyyah da kansa ya ce da takobin Hajjaju da alƙalamin Ibn Hazm uwarsa ɗaya ubansa ɗaya shaƙiƙan juna ne yanda shi Hajjaji ba sani ba sabo ba ruwansa da sahabi ko tabi'i sai ya fille masa kai to haka Ibn Hazm in ya ga wani abu da ya saba wa nassi a fahimtarsa to ba ruwansa da ya ce wannan annabi ne ko ai sahabi ne ko tabi'i ne bare wasu masu mazhaba sai ya fita kansa kawai to Allah ya ba fahimta Ibn Hazm karka ji ana ta yabansa kada ka tatasa akwai ka'ida ta hanya ta abu wato hanyar lafiya da ake cewa abita da shekara littafansa akwai dimbin ilimi a ciki musamman al-muhalla ɗalibin ilimi da ya zurfi a karatu ba zai wadatu gabarin almuhalla ba, amma ka zama taka tsantsan a lokacin da kake karanta muhalla ko kake karanta alfisal ko kake karanta addurra, duk wannan littattafansa ne. Addurra fi ma yajibu i'tiqadu, abinda za ka gujewa zafafan maganganu da yake faɗa a kan manya-manyan malamai, wani lokacin hatta bi'ai da su masu mazhabobin nan da wane ne yakan kausasa harshe da gatsal-gatsal, to ka guje wa wannan. Ba daga ƙafa shi kawai a fahimtarsa, wannan ya saba wa nassi, ya saba hadisi, saboda ƙarya kake, wannan rashin kunya ce, wannan kaza da kaza ne, wannan sai ya to in ka saba da wannan kai kuma sai ka zo kai ta raina malamai. Yauwa, an gaya masa wannan sai ya ce ni maganar annabta nake ba risala ba. Wannan ayata ta wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim, arsalna ban ba wani manzo da aka taba aiko shi sai namiji. Ayat tana nuna babu mace manzo, amma bata ce ba mace annabiya ba. Ba cewa wa ma an ba ana min qablika ba, arsalna yace aiwa ma arsalna aka ce, yace ku kawo wani kowa. To inda mutum zai kauce wa wannan zafafawar da maganganu da yake faɗa a kan magabata da waye, akwai ɗimbin ilimi da ɗalibin ilimi ba zai wadatu. Kuma bai kamata daga fara karatu ɗalibi daga farko-farkonsa ya kifi a kan mahalla ba, zai zo ya raina kowa, kuma rainawar za ta yi mar asara, za ta ja masa ya asarar ilimin da waɗanda ya raina ɗin suke da shi. Yawwa, sai mutum ya zo ya ce ba ruwansa da mazhabobi, ba ruwansa da waye, to daga nan kuma iliminsu duk sai ya asararsu. Kuma in ya ce aikace zai yi, to zai sha wahala kamar yadda Ibn Hazm ɗin ya sha wahala, zai ƙare rayuwarsa cikin rigima, yana ta ƙoƙarin ya ruguje abubuwan da ya tarar a gine, shi bai ruguza ba kuma bai gina nasa ba. Allah ne ma ya taimaka shi mahalla ɗin ya kuɓuta a cikin littattafansa da ‘yan ragowar littattafai da ba za su ba su fa a ƙirga ba, su addurra, su mudawatin nufus, su tauƙul hamama, akwai littafi da ya akan soyayya. Shine tauƙul hamama fil ulfi wal ulfa, fil ilfi wal ulfa. To ‘yan kaɗan ne suka ragu, saboda da ya matsa ya matsa, kuma shi zuwa yake ya tari rigima, ya tari mac haka kawai, sai ya zo ya ce ya zo ne wajenka a karwa kallawa, kai ka ce ba maliki ne. To maliki nan taku akwai matsala a cikin matsala kaza, matsala kaza, na zo mu tattauna, me ya hujja ku abu kaza, ka kawo kana ka, zai ce ƙarya ne wannan, ba haka ba ne, ga aya, ga hadisi, ga ka'ida, a yi rigima, a yi dole sai dai a haƙura ƙyale shi. Waɗanda kawai yake ragawa suke yin abin nan, a yi kare jini, biri jini, irinsu Ibn Abdulbarri ne da irinsu Abul Walid al-Baji a sa'o'insa, amma duk wanda suka kara sai ya bangaje shi. To wannan ne yasa aka yi malamai ya uzura musu, ya dame su. Ka san kuma a kowane lokaci duk wanda zai zo da saɓanin abin da aka saba da shi zai ja mutane, musamman matasa ‘yan tamore. Za ka ga an taru ana ta abin nan, ai ga wani sabon abu. Saboda haka sai aka yi ta kai shi ƙara, a ɗaure shi, kai abu da ya ƙice ya ƙicin yawa ma, aka je aka ƙone labararinsa gaba ɗaya. An ce ya yi tafsirin Ƙur'ani ya kai mujalladi 100. Wannan tafsirin yana cikin waɗanda aka ƙone shi kansa mahallin daga baya yayi shi bayan an ƙone labrarians din references din babu da ka ya rubuta mahallin shi yasa ma aka ce wannan ai haushin abinda aka yi masa ne ya rinka wannan gatsal-gatsal din ya ce da Maliku ƙarya ne ya ce da Abu Hanifa shirme ne wannan ya ce waye ya ce yana huta haushinsa to kaga in ka ce za ka daka ta wannan yanzu kai ba ma ka da labraran ko kai ba ma labraran ba kai kanka sai a ƙone ka wadda ka yi amfani da iliminsa amma ka guji wannan zafafawar tasu da wuce gona da iri da ya wajen cewa ba magana kiyasi kawai doron nassi zahirin nassi har na hau ma bai kyale ba yace shi duk wannan a ce wani wai an kaddara wai wai bai fata hatin muqaddara ce biwa yace wannan duk karerai ne waye ya fada shi wani balaraban ne ya taba cewa ya kaddara wata fataha ku kuma shi shi wayin da yazo ya fada wahayi akai masa kawai in ka zo li'irabi kawai inda babu fatahar ba rukua kawai ka ce fa'ilun shi kenan ja'a al-qadi ja'a fi'il madhi mabni ala al-fath al-qadi fa'ilun kawai ka wuce ba wani ka ce marfu'un bi dhammatin muqaddaratin mana amin zuhuriha as-siqal waya ga yama shi dan Spain ne bature ne Al-Andalus daga baya ya shiga harkar neman ilimin da waƙe-waƙe kawai yake dan dan sarauta ne yayi to yazo masallaci da la'asar za a yi sallar gawa sai ya tahiyatul masjid sai wani ya ce kaga wani jahili bai yi karatu ba bayan an karanta yin tahiyatul masjid bayan la'asar to wani abin ya sake faruwa ya zo bayan la'asar zai yi sai wani ya ce kaga wani jahili sai ya zauna kai zai ce dalata shi kai nafila ya za ka zo masallaci ya ja masa hadisi ya ce to an ce a kara a yi an ce kuma a yi daga nan ya ce to wannan mazababin ma dai abin nasu bari ma mu ga menene ne a cikinsu to kuma tunda ɗan gata ne ɗan sarauta ne in ma malaman ake so su zo su koya masa za su zo har gida saboda haka nan da nan ya kifi a kan ilimi ya kifi a kan karatu har ya fice ya ga yanzu ya kai kwanjinsa ya kai ƙarfin da zai je ya taru duk malamai ma kuma ya tare su daga ba haka ba ne kawai ɗabi'a ce ai shi da kansa a cikin littafinsa mudawatin nufus ya faɗi tarihinsa wasu abubuwa ya ce shi ya san yana da wasu matsaloli da wasu ɗabi'o'i ya yi ta yaƙi da zuciyarsa na ya magance wasu kuma har yanzu bai rabu da su daga ciki ya ce shi mutum ne da a ɗabi'arsa mai son musu kuma ya ce yana da saurin fushi yana ta ƙoƙarin yadda zai ya yaƙi wannan saurin fushin littafi ne mai kyau ya yi shi a kan gyaran zuciya da gyaran hali yadda mutum zai rabu da munanan ɗabi'u ya sufanti da kyawawan ɗabi'u to shi ne sai ke ba da labari a kan kansa shi ya ce ya san yana da saurin fushi kuma shi mutum ne da shi ba ya son zama haka kawai a yi shiru a yi tsit a ce wai a yi ta karatu a yi tuwa shi ya fi so a yi ta kwaramniya a yi ta buga nan to Allah ya basa rahama Allah ya ba mu ilimi mai amfani to abu na biyu nau'i na biyu ko ma'ana ta biyu na wahayi shine al-ilhamu lagarizi lil hayawan ilhami na ɗabi'a na hali da Allah yakan yi wa wasu dabbobi, kal wahayi ila nahali, kamar wahayi da Allah ya ga ƙudan zuma, inda Allah ya ce wa auha rabbuka ila nahli an ittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun, kuma ubangijinka ya yi wahayi zuwa ga ƙudan zuma, aka umarci ƙudan zuma cewa ka rinƙa gina gidaddajinka akan duwatsu da kan bishiyoyi da gine-gine da mutane suke yi masu tudu, ka je ka sauka ka yi saƙa ka zuba wannan ƙudan, ka zuba wannan ruwan zuma don mutane su rinƙa amfana. To kaga wannan ba Jibrila aka aiko wa ƙudan zuma ba, ba kuma wato a ɗabi'arsa ne Allah ya ƙaddara masa haka yake zuwa ya yi kashi sai kashin ya zama zuma. Sannan wahayi yakan zo da mana al-isharatis sari'a, nuni mai gaggawa, ala sabilir ramzi, ta hanyar nuni wal iha da kuma nunawa, ka iha'i zakariya fi ma hakahu alquran anhu, kamar yadda annabi zakariya yake ya nuna wa mutane cewa su yi kaza su yi ibada kamar da yadda alqurani ya hakaito lokacin da ya begantu yana so shi ma Allah ya bashi haihuwar ɗa, saboda ganin yadda Maryam Allah ya sanya albarka a rayuwarta, ga karamomi suna ta bayyana tare da ita kullama da khala alaiha zakariyal mihrab waje da inda harizika, qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah inna la yarzuqu man yasha bighairi hisab, kage ce hunalika da a zakariya. To daga nan sai san haihuwa ya daɗa shiga ran annabi zakariya ya ta addu'a, to sai Allah maɗaukin sarki ya ce za a baka ɗa za ka haihu, ya ce yaushe, Allah ya ce ayatuka Allah tukalliban nasa salasata ayyamin illa ramza, ba za ka yi wa mutane magana ba, karka ce wa kowa komai sai dai ka rinka nuni ko kuma za ka kasa ma yin maganar gaba ɗaya. To wannan nunin da ya rinka yi musu kaga sai Allah ya kira shi wahayi, fa auha ilaihim, sai musu wahayi an sabbihu bukratan washiya, ku yi sallah da safe da yamma, lokacin sallah ya sai dai ya nuna baya iya yin magana. Sannan yakan zo wahayi da waswasi, ma'anar wa waswasa ta shaitan, waswasi na shaitan wa tazyinuhu shar fi nafsil insan, da yanda shaitan yake kawata sharri a zuciyar dan adam, kamar yanda Allah ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluku, hakika shaitanu suna yin wahayi ga magoya bayansu dan su zo su yi ta musu da ku suna jaya da ku. To kaga wahayi a nan yi wasu wisuna kenan, suna yi musu waswasi suna ƙirƙira musu shubuhohin da za su yi amfani da su su zo su yi musu da ku. Waka zalika da kuma faɗinsa, waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal-jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura, zaka kuma muka sanya kowane annabi, muka sanya makiyi yana da abokin gaba na abokan gaba wanda shaitanin mutane ne da aljanu, wanda wannan ya gaya wannan, wannan ya sanar da wannan, wannan ya wannan waswasi, wannan ya kirkira wannan, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawl, suna yi wa junansu waswasi maganganu da suke ƙayata su, suke ƙawata su, suke musu ado, amma duna ƙarerayi ne gurura don kawai ruɗi. Sannan wahayi yakan zo da ma'anar abin da Allah yake sanyawa zuwa ga mala'iku, yake ba umarnin mala'iku su aikata, shi ne cewa ma yulqihi Allahu ila mala'ikatihi min amrin liyaf'alu, abinda Allah yake jefawa ga mala'iku na umarni don su aikata, kamar da yace idh yuhi rabbuka ilal mala'ika anni ma'akum fa tsabbitul ladina amanu, ka ambaci lokacin da ubangijinka yake wahayi ga mala'iku cewa ni ina tare da ku, ku karfafa gwiwar waɗanda suka yi imani, ku tabbatar da digadigensu. Wa lugatul qur'an al-fashiya, amma yaren alqur'ani wanda yake yaduwa shine auha bil lafaz bil alif wa lam yasta'mil masdaraha, kuma bai amfani da masdarinta ba, inna ma jaa fihi masdarus sulasi in huwa illa wahayun yuha. Auha yuhi masdarinsa shine iha'an. To kaga wannan masdarin iha bai zo ba a Qur'ani, amma masdarin wahyu shi kuma na wahane yuhi wahaya. Wa wahallahu ila anbi wa wahayillahi ka ila anbiya'ihi, wahayin da Allah yakan yi wa annabawa, kad arrafuhu, malamai sun yi ta'arifinsa cewa shar'an a shar'ance, an ce menene wahayi istilahan, bi annahu kalamullahi almunazzal ala nabi min anbiya'i, shine maganar Allah a basaukarwa ga wani annabi daga annabawansa. Wa huwa ta'arifun lahu bi ma'ana ismil maf'uli, ta'arifi ne da ma'anar sunan maf'uli, ai almuha, abinda aka yi wahayinsa. والوحي بمعنى المصدر اصطلاحا, في كما وحي ده معنى رسالة مصدر اصطلاحي, هو إعلام الله تعالى من يستفيه من عباده ما أراد من هداية بطريقة خفية سريعة. وهي شيني الله يسنر ده وانده يزابه ده تكيم باينسا, ya sanar da shi abinda ya nufin sanar da shi na shari'a ta wata hanya boyayya kuma cikin gaggawa, a boye ba tare da kowa ya sani ba. Lokacin da wahayi yakan zo wa annabi na kusa da shi, ba wanda yake jin me ake gaya wa annabi. Sannan kuma nisan tafiya da take tsakanin sama zuwa ƙasa, Allah ne ya san nisan me nisan gaske ne. Domin kaga Annabi sallallahu alaihi wasallama da yaje Isra'i ya ce saman bakwai din nan kowace sama tsakanin wannan da wannan tazarar tafiya shekara 500 ce. Tazarar 500. Kaga so bakwai miliyan 3,500. Ko? Shekara 300 kai ko? Da 500. To sannan kuma tsakanin sama ta bakwai zuwa al'arshi, Allah ne ya san nisan. To daga al'arshin ake aiko Jibril ya taho ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a cikin sakanni zai zo da wahayin ya faɗa ya koma. Kaga cikin gaggawar ke duk abinda ɗan adam yake na nisa a yi abu cikin gaggawa yanzu nan, duk ƙoƙarin kwaikwayon irin wayannan abubuwan ne. Shi yasa a Larabcin ma kamar waya da ake yi din nan akan kira ta wahayi, domin za ka sanar da mutum ne wani baya jin me kake faɗa, kuma sannan wahayin maganar da ka sanar da shi za ta same shi cikin ƙanƙanin lokaci. Yanzu kana daddanna wayarka wanda yake a Indonesia, Morocco, China, Philippines, wane ne, sai yanzu nan za ka yi mar waya ya ji ka, ya ma amsa kai ma ka ji. Kaga gaggawa cikin gaggawa, in ba buɗe baki kai ba ko ka buɗe muryar, ba za a ji me yake gaya ma ba, ba za a ji me kake gaya. To a Larabce shi ma akan kira shi wahayi. وعرفه الأستاذ محمد عبده, محمد عبده ياي تعريف وهي في رسالة التوحيد أكو تكل التافن سا رسالة التوحيد بأنه يتي وهي شين إرفان وان إلمين يجده الشخص من نفسه, وان متن يكن جيش أجكنسا مع اليكين tare da sakankancewa bi annahu min qibalillahi, cewa daga Allah ne, bi wasitatin, ko dai da wani tsani ta hanyar mala'ika kenan, aw bi ghairi wasita, ko kai tsaye. Wal awwal bi sautin yatamassalu li sam'ihi, na farkon wanda ya zo ta da tsanin mala'ika da muryar da zai musalta ya saurara, aw bi ghairi sautin, ko ba da murya ba. Wa yafarraqu bainahu wa bainal ilham, bambancin wahayi da ilhami shine bi annal wahayi ilhama, shi ilhama wujdanun tastayqinuhu an-nafsu, wani abu ne da mutum zai ji shi a jikinsa, zuciyarsa ta samu sakankancewa da nutsuwa da yaqini, fatansaqu ila ma yatlabu, sai ta jayi zuwa ga abin da aka nema din, ala ghairu shu'urin min hamin aina ata, ba tare da shi wanda aka yi ilhamin ya san daga ina wannan abin da ya ji ya zo masa ba. Wa huwa ashbahu bi wujdanil ju'i wal atash, shi ilhama ya fi kama da jin yunwa da jin kishirwa, wal huzn, da bacin rai, wasru, da farin ciki. Yanzu idan aka yi abu na farin ciki, sababin wannan abin da ya faru shine sawan farin ciki, amma meye da meye ya hada a jikinka ya sama wannan farin ciki? In aka yi abu na bakin ciki da bacin rai, meye da meye ya hada a jikinka ya haifar ma da bakin ciki? In ka ji yunwa ko ka ji kishirwa, to meye da meye ya hadu ya haifar da wannan kishirwa? Kawai ji za ka yi, baka san ta ya aka yi zo ba, sai kuma a yi maganinsa shi kenan ya wuce. To ya yi kama da shi ma ilhama. Wa huwa ta'rifun lil wahayi, wannan ta'rifi ne ga wahayi, bil ma'anal masdari, da ma'ana ta masdar, wa bidayatuhu wa in kanat tuhimu shubihuhu bi hadisi nafsi aw al kashf, da kuma farawarsa duk da yakan ba da wahami kamar ya yi kama da zancen zuci, ko kuma abin da ake cewa kashafi, a yayin mutum sanin wani abu ko ganin wani abu. Illa annal farqa baina wa bainal ilham, sai dai bambancin da ke tsakaninsa da ilhama, allazi ja'a fi ajzi at-ta'rif, wanda ya zo a ƙarshen ta'rifin cewa Allah ne yakan yi wannan, yana zuwa min qibalillahi, daga Allah, to shi ne ya bambanta shi, yanfi haza, yake kore wannan. To wannan dai shi ne ta'rifin wahayi. Insha Allahu a karatunmu na gaba kuma za a yi bayanin kaifiyati wahayin Allahi ila mala'ikati, yadda Allah yake wahayi zuwa ga mala'iku, daga nan kuma sai a yi bayanin yadda su kuma suke isar da wannan wahayin zuwa ga annabawan Allah da manzanni. To Allah ya samu dace.